بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف النبيين وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دكان غوديا تتبتى الله سبحانه وتعالى واندينونا منا ونن ولها تا asabar ta kuma uku ga watan Ramadan a wannan shekara ta 1436 kuma daidai da 20 ga watan Yuni, watan 6 watan Jun kenan a wannan shekara ta 2015 miladiya. Alhamdulillah, wannan ɗaya ce daga cikin ni'imomin da Allah subhanahu wataala imana ya nuna mana maimaituwar wannan wata mai tarin albarka, watan Ramadan, wanda yake kamar ba ra'ayi wa haka ake muka rufa tafsiri, ake cewa Allah shi maimaita mana, Allah ya maimaita mana, sai Allah ta'ala ya sanya mu cikin waɗanda za su sake halartar wannan azumi mai tarin albarka. Ya Allah, muna gode maka akan wannan ni'ima da kai mana. Kuma kada mu sha'afa cewa wannan karatu da muke mai take da tafsirin mata muna gabatar da shi ne a dukkan ranakun Asabar da Lahadi, dukkan ranakun Asabar da Lahadi a wannan masallaci na Maqil bin Yasar anan Mina fadar jihar Niger tarayyar Najeriya. Saboda haka muna kokari mu ga cewa karatun mun fara shi ne karfe 10 na safe, wanda yake da izinin Allah ta'ala zuwa awa 1 da rabi mun kammala komai da komai, kuma kowa sai ya koma gida. To amma yau kamar yadda muka ambata muke tsokaci kasancewar na fara ne shirye-shirye tun jiya, abin yana ne ya sha kanmu. Shi tafsirin mata da muke gabatarwa, muna zaɓar waɗansu ayoyi ne a cikin waɗansu surori domin yin bayaninsu har ya zama na mukan sanya ma abin cewar tafsiri ne al-mawdu'i. Akan ɗauki mawdu'in aya ɗaya ko wasu ayoyi sai a yi bayaninsu, kamar yadda aka ɗauki mawdu'in ayatul kursi ko kuma ayoyi 11 na farkon suratul mu'minun ko kuma ayoyin ƙarshe na suratul furqan ko kuma ayoyin cikin suratul luqman wala kad atayna luqmanal hikma ko kuma ayoyin cikin suratul ahzab, ayoyin da suke magana kan abin da ya shafi manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam da iyalan gidan shi. Wadannan su ne abin da muke karantarwa, ma'ana muka samu ayoyi a cikin surori sai mu yi bayanin su a wajihata a tafsir al-mawdu'i. Da fata Allah ta'ala ya amfanar da mu baki daya. Kuma da izinin Allah ta'ala tafsirin haka zai kasance. Wannan shine karo na 6 a jerin gwana irin wannan tafsiri na mata da muke gabatarwa, ma'ana shekara ta 6 kenan. Sai dai a bana da izinin Allah ta'ala, kafin mu shiga tafsiri din, kafin mu bayyana ayoyin da zamu karanta a cikin surorin da zamu karanta idan ayoyi ne kenan, ko kuma kafin mu faɗi surar da zamu karanta idan zamu yi karatun ne na bana a matsayin sura, shine zamu gabatar da takaitaccen bayani akan abin da ya shafi azumin watan Ramadan. Na farko, ba mai nesa da shi ba, yau muna 3 ga wata. Na biyu, galibin idan Ramadan ya zo an fi mai da hankali ne kan karatun Qur'ani da tafsiri, sai zama na tattauna bayanai na abin da ya shafi kwance-kwancen Ramadan din yakan dan yi karanci kadan. To ganin haka ne muke kokarin cewa mu ga mun abin nan mun yi bayani a takaice kan abin da ya shafi wani bangare na hukunce-hukuncen azumin watan Ramadan. Lura da cewa ko a kwanakin baya ƴan uwa mata sun gabatar da wannan, kuma hatta wannan karatun da zan yi wani tsagi ne na wata muhabbara da na taɓa gabatarwa a ranar 12 ga watan Sha'aban din wannan shekara din a nan masallacin Juma'a na Kwangila. Saboda haka dai za mu maimaita ne domin fa'idar ta zama ta game ko ina da ina. Dalilai suna da yawa. Daga cikin dalilan, azumin watan Ramadan shi shike ne daga cikin shiga-shiga addinin Musulunci. Ɗaya kenan, azumin watan Ramadan shi ake ciki. To yana da kyau tunda shi ake ciki ya zamana kana da bayani kan abin da ya shafi hukunce-hukuncensa. Menene shi, me yake bata shi, me yake gyara shi, me ake so a nisanta, me ake so a yi azumin, waye zama wajibi a kan shi, da sauran batutuwa da suka shafi wannan. Da fatan Allah ta'ala ya mana muwafaka, Allah ta'ala ya mana jagora, Allah ta'ala ya mana gamdakatar. Da farkon farawa,